الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ومسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا والله قديا ديبا مداما مكاتودكو أباين جمعة a masallacin Jami'ar Abubakar ta Fawo Kalewa a nan Bauchi, yau 21 ga watan Ramadan shekara 443 bayan hijira, 22 kenan ga watan 4 na shekara ta 2022 miladiya. Karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, ga tambayoyi da aka rubuto sun taru kamar haka. Wannan yana tambaya, ya ce a ja hankalin masu tsallakawa gaban masu yin tsalla. Sai wannan magana ce mai kyau, laifi ne tsallaka gaban wanda yake tsalla. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ka fara yin tsalla baka sa wani abu a gabanka da zai tare yadda wani zai ketare ba. Ya hana idan ka ga wani bai sa abu a gabansa ba sai kuma ka ketare ta gaban san, ko kuma ya sa kuma ka bi tsakaninsa da abin da ya sa a matsayin sutura. A cikin hadisin Abu Juhaim ya ce, law ya'lamul maru ma alaihi min alwizr lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yadayhi. Law ya'lamul maru bayna yadayhi almusalli ma alaihi min alwizr. Da a ce mai wuce gaban mai sallah ya san laifin da yake kansa, to da ya haƙura ya jira ya kai tsayin 40, yana jira ko da mai sallan ba zai yanke ba har sai bayan 40 ya kuma da a kan ya wuce gabansa. Kaga ya nuna cewa ma alaihi min alwizr laifi ne sosai. Sannan kai kuma in mutum zai yi sallah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza salla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a. Idan mutum zai sallah ya sa wani abu a gabansa, ko ka kawo wani abu ka ajiye, ko ka samu gini ko wata fila sai ka tsaya a gabanta, sai ta zama maka tsakaninka da inda wani zai wuce, ko dan adam ko dabba kar ya wuce, sai dai ya bi ta bayan abun ko kuma ya bi ta bayan ka. Wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan kuma mutum ya bari bai yi haka ba yayi laifi. Idan kai kuma kaga bai yin ba, kai kuma ka wuce ta gabansa kai laifi. To amma iyakar ita ce daga iya inda mutum zai ajiye abun. Idan kaga bai sa ba, kana iya ketarawa sai ka yi lissafin in zai san a ina zai sa, to sai ka wuce inda da in ya sa din ina zai ajiye, sai ka wuce ka samu misali ka yi kiyasin a ina zai yi sujada. To sai ka ce daga inda zai sujada ka ƙara taku ɗaya, tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yakan bar tsakaninsa da inda zai yi sujada da kuma inda zai ajiye suturar kamar mamaru sha, inda karamar dabba za ta iya wucewa. To kaga sai ka dan yi kiyasi ka ce ga inda zai sa goshinsa, sai ka dan ƙara gaba kaɗan sai ka wuce abunka. Amma ka zo daidai gab da shi ta inda zai yi sujada, da zai zama inda ka wuce din gurin inda zai yi sallah ne, to wannan shine kai laifi. Ina fata an fahimta. Sai tambaya akan masu barin hammatarsu babu aski, da waɗanda ba sa tsabtace bakinsu yana wari da jiki. Wannan duka kamar abu ɗaya ne, duka akan maganar tsabta ne. Tsabta tana daga cikin musulunci. Sai sa Allah ce, wata ya baka fatahir. Kuma sai sa Allah ya shar'anta kafin a yi ibada duka sai an yi wanke-wanke. Idan kuntum ila salati fansilu. Ba a yin sallah ba tare da an wawwanke abubuwa ba. Wannan ya nuna shari'ar musulunci ta zo da tsafta, kuma wajibi ne a inda yake wajibi, sunna ne a inda take sunna. Kuma ɗaya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a riƙa tsaftacewa shi ne baki, shi ne hammata da duk wata matsirar gashi. Ya ma faɗa cikin hadisin Muslim, ashirun min alfitra, abubuwa guda goma suna cikin fitra, wato suna cikin abubuwan da dattako na ɗan adamtaka ya kamata ya sa ka kai, ko addini ma bai ce ka yi ba, ballantana addini ma ya zo da su guda goma. Kasu shari, yawan rage gashin baki, kar a bar shi ya tususu. Wa ifa'ul lihiya, da cika gemu shi kuma kar a taba shi gaba daya wasiwak da yawan aswaki wastin shaqul ma da shaka ruwa a hanci duk lokacin da kaji hancinka ya dan canza kawai ka sa ruwa ka shaka koda ba wani alola ba da zama kana tsaftace hanci kamar da kake tsaftace baki kenan wa qassul azfar da yawan yanke faratu kar a basu su yi yawa su yi tsayi kamar ba mai tarbiya ta musulunci ba wa ghaslul barajim da yanke irin gabobi da mahada irin lunguna dinnan tsakanin yatsu cikin hammata cikin wuya duk wani lungu a jikinka wanda yake boye da ti mutum ya zama yana yawan wanke su koda ba wanka zai yi ba inda ya ga wani abu ya taba su ya wanke wannan wurin shine al barajim wa natful ibr da kuma yanke gashin hammata kaga ya fito abinda wannan din ya faɗa kenan wa halqul ana da kuma aske gashin gaba wanti qasul ma da yawan dahara yawan tsarki mutum koda a ce ya je yayi tsarki da hoji bai samu ruwa ba to daga bayan ya samu ruwa ya je yayi dahara duk wannan yana daga cikin abubuwa guda 10 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su waɗanda suka dace da dabi'a ta dan adam kuma sun dace da addini Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba ya ce idan mutum yana cikin halin tafiya ya ajiye azumi ya dawo gida ya samu matarsa kuma ta yi tsarki a ranar bayan alfijir duka ba ta azumi kenan shin ya halatta da yi mu'amala aure ya halatta ba 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 ta azumi ba daman ana azumi ne ai Allah ya ce Allah madaukakin sarki su kuma suna da uzuri na shari'a da yasa ba ta azumi wannan shine ra'ayin jumhurin malamai waɗansu malamai kamar mazhaban Hanabila suna gani mutum ba zai ci abinci ba ba zai yi jima'i ba in ya riga ya iso gida saboda uzurin da dama yasa aka sa ya karyan uzumi uzurin ya kare kuma suna gani ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha lalura tana karewa ne inda iya lalura ta kare an yadda ka sha ruwa ne kana tafiya yanzu kuma ka iso gida to ni shan ruwa kuma za ka yi kana iso gida ka daina shan ruwa sauran jumhur suka ce a to me yasa aka ce sha din ada ai an ce sha saboda an dauke masa azumi ranar ne gaba daya in ka ce haka ya zama kana dora masa punishment da abinda Allah bai dora masa ba Allah kuwa abinda ya dora mutum shine yayi azumi idan zai yi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idda mutum yana rashin lafiya ko yana tafiya kawai ya bari zai rama ma'anar sa shine fa aftara sai mutum ya karya yanzu baka da lafiya ka tashi da safe an daura maka ruwa an ce ka sha ruwa ka sha magani sai ka sha ka daura maka ka warke sai ka ji ka warke a ranar shike ne ka ci gaba da azumi ko ka kama baki a wannan azumi ba naka bane daga baya sai ka raba haka kuma ita ma mace bata tashi da azumi ba daga baya tayi tsarki shike nan duk abin da ya halatta wa wanda baya azumi ya halatta gare su an fahimta tambayar ta gaba ce wasu irin ibada ne ake hada fiye da niyya daya fiye da guda daya amma ai a cikin niyya guda ina tsammani shi yake nufi ya ce wai fiye da niyya daya amma a aiki guda ni ban san wannan ba aiki daya kuma a masa niyya biyu a'a sai dai aiki biyu a hada a niyya daya ne an fahimta yawa a hada aiki daya biyu a ce dukan su a cikin niyya a hada niyoyin tare da aikin kuma ayi a lokaci guda an gane ko sai zama fiye da niyya daya kenan a cikin aiki guda eh hakan ne abin da ya fada ne akwai shi a cikin shari'a wato ayyuka ku gane wannan fiqihun ayyukan da muke yi kashi uku ne akwai ayyukan da ake ce mata wato al-ibadatul asliya ko kuma ibadatul asl ibadatu asl kenan ibadar da kake zaman kanta akwai kuma al-ibadatu al-far'iyya ibadatu far' ibadar da ita ba zaman kanta take ba kana raka wata ne an fahimta wannan shine ibada da muke da su kashi biyu so idan din mutum yana yin ibadatu asl ita ma ta kasu kashi biyu ibadatu asl wanda take mustaqillatun bi nafsiha to wannan ba a hada guda biyu a wuri daya haka kuma ibadatu fara ita ma ba a hada biyu tare da asul dinta ayi su a lokaci guda ba zai yi ba ibadatu fara shine sallar asuba ba tana da rakata alfajir ba idan ba asuba akwai rakata alfajir babu sallar magriba ba tana da rakata biyu na rawatib dinta ba sallar isha'i tana da biyu na rawatib dinta an fahimta ko sannan kuma to wannan ibadatu fara kenan to sai malamai suke cewa ba za ka iya hada ibadatu fara da ibadatu asl aniya daya ba misali shine ka zo masallaci suka samu an tada sallar asuba ko gashi za a tayar kai ko baka yi rak'ata alfajir ba rak'ata alfajir rak'a nawa ne sallar asuba rak'a nawa kawai sai ka ce bari in yi rak'ata alfajir din kuma a cikin asuba tunda duk rak'a biyu ne Allahu akbar sai zama duka niyya biyu in ka gama rak'ata alfajir in Allah zai zabe ya dauki biyu anan ya dauki biyu anan to Allah ba zai zabe ba sai dai ai wanda ka dauka tunda rak'ata alfajir tana rakiyawa asuba ne to ba za ka raba ɗan rakiya da uwarka ba dole ka yi ɗa daban daga baya ka yi uwar ko ka yi uwar daga baya ka yi ɗa na fata an fahimci wannan da kyau ba ka iya haɗawa guda biyu kamar kai ne wani mabukaci ne sai kai ne za ka ba shi sadaka ta 100,000 ga kuma zakka kana rabawa ita ma ta 100,000 kun fahimta to indai ya cancanci sama da 100,000 sai ka bashi 100,000 zakka sai ka kawo 100,000 kuma sadaka sai ka bashi sai da wannan na dole ne wannan kuma na me na mustahabbi ne to baraka ce sadaka kuma zakka a cire maka ladan farillan ka ajiye sannan a cire maka ladan nafila a ajiye dukan an zuwa baka sai dai baka daya kun fahimci wannan shine ibadatu fara da ibadatu asl to sai nace muku ita kuma ibadatu asl kaka su kashi biyu akwai wanda take zaman kanta an gane ko akwai kuma wanda ba zaman kanta take ba ko ba ɗan rakiya bace to duk wanda take zaman kanta kuma ibadatu asl ce ta tushe ce ba da ɗan rakiya take ba amma tana zaman kanta ne mustaqillatun bi nafsiha to ita ma wannan ba a hada guda biyu ba a hada guda biyu sallar asuba rak'a nawa biyu a bayyane ko a asirce a bayyane sallar isha'i ga mai kasaru rak'a nawa a bayyane ko a asirce a bayyane ka zo ka gama ta da iqama za ka yi sallar isha'i sai ka tuna ai baka yi asuba ba ma akwai bambanci ne tsakanin irin rak'o'i inda yanzu za ka yi da wancan za ka yi hada su sai ka yi ɗaya kawai ya kace asuba da kun gane ka ga wannan ba ibadatu fara ba ce dukansu biyu asul ne amma kowace mai zaman kanta ne ba ka hada biyu anan an fahimta ko sai dai ka yi wannan ka yi wancan to ɗayar wanda ta zama ibada mai zaman kanta a ibada da ba mai zaman kanta ba amma ibadatu asul shine wanda malamai suka yi sabani cewa ana iya hadawa ko ba iya hadawa wankan janaba da wankan haila akwai ibadatu asul akwai saba a ciki duka kowace asul ne kuma kowace mai zaman kanta ne an fahimta to sai suka ce idan mace tana da janaba za ta je ta yi wanka sai haila ta zo mata ba sai ta je ta yi wankan janaban ba tunda yanzu ba ta da tsarki already sai ta jira sai ta gama hailarta in ta zo sai ta yi wanka daya inda za ta yi sallah da janaba a jikinta sallah ta yi inda za ta yi sallah da haila a jikinta sallah ta yi don haka in ta zo wanka nawa za ta yi to sai zahiriya suka ce ta yi wankan haila ta gama sai ta yi wankan janaba ta gama don haka ta ɗebo ruwa biyu in ta gama wannan sai ce wannan saboda ɗaya ba zai ɗauki madadin ɗaya ba amma jumhurin malamai suka ce a'a ana iya haɗawa a irin nan kun fahimci wannan ko sannan suka ce ana iya hada ka sai rago za kai layya a ranar Ashru Zulhijja za a yi layya ranar uku ga watan Zulhijja sai matarka ta haihu ga ragon suna ga ragon layya sai kuma ka sai ta niyyar mai layya za ka fata ɗaya ne sai ka ɗauki kuɗi sai ka sayo ɗayan sai ka yi duka biyu amma idan baka da halifa sai ka ce nawaitu layya nawaitu suna sai ka yanka shi a guda ɗaya in dai zai kama maka daidai a rana ɗaya shikenan kaga suna ba ka iya ɗaga ka ce sai gobe layya ba za ka ɗaga ba sai dai layya ana iya duk cikin kwanaki uku nan don haka sunanka zai kama sai ranar 13 ga watan Zulhijja bayan sallah da kwana uku ranar ne suna sai ka dan jinkirta wannan din ka ce shi ya tsara tunda shi zai iya matsawa gaba suna ne dole a yi ko kwana bakwai ko kuma a jira wani kwana bakwai din ya dawo an fahimta to wannan shine wanda ake iya hadawa a wuri guda da misalai da yawa dai sai a cikin fiqihu wankan juma'a da janaba yawa ya ce wankan juma'a da janaba wankan juma'a da janaba ba za su haɗu ba abin da ya sa shine wankan juma'a asalinsa shi ba wankan tsarki bane wanka ne mai zaman kansa haka kawai za ka yi wanka ne kamar yadda ake yin wankan tsafta ba wai wanka ne ake kaje ka yi wanka irin nan da za ka yi lawatu gusul janabati yadda wasu suke yi ba haka bane ba wani batun wani ka wanke sama ka wanke ƙasa ko ka yi wanka shi kawai tsafta ake so ka yi wankan jaraba shi ne yake da wannan da shi da wankan haila duk wanka da ne ibada wankan tsarki wankan juma'a wankan tsarki ne wankan tsafta ne shi don haka idan kana so ka yi wanka don juma'a shi da ka yi wanka ne zalla kawai ka kwaro ruwa a jikinka ba niyya ma sai dai kawai zama ka yi wanka ranar juma'a kuna fahimtar wannan to idan janaba ta kama ka sai ka yi wannan iya wankan tsarkin ai juma'a tana bukatar tsafta sama da haka tana bukatar a sa sabulu a sa wane ne janaba tana bukatar waɗannan ne to kaga sai ka yi wannan daga baya sai ka ƙara kunna fanfon saboda in ka zo wankan ibada ana so ka taƙaita ruwa wankan tsafta fa kaga za ka ƙara ruwa to kaga sai ka raba su an fahimta ko? yace mutum zai bi liman a sallan tarawih da tahajjud kuma duka limaman za su yi wuturi ya mutum zai yi ya dace da hadisin man qama ma'al imam annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya salla tare da liman har ya gama za a bashi ladar sallar dare gaba daya to yana da kyau idan ka zo bin tarawih ka jira sai an gama gaba daya kar in an zo shafa'i da wuturi sai ka fita kace za ka ƙara tare gaba daya a'a ka bari a gama don ka samu wannan ladan kana da wannan security ka sa aljihunka in ka je kuma sai ka ƙara abin da za ka ƙara amma ba za ka sake wani wuturin ba biyu kai sallama biyu kai sallama ba sai ka maimaita wani wuturi za ka kana da mafita guda ɗaya biyu mafita ta ɗaya ita ce ka bi liman har ya gama komi in ka tafi gida sai ka je ka yi biyunka ka yi sallama ka gama iya abin da za ka yi shikenan ba sai ka sake wuturi ba tun da da ka yi ai ba ce maka dole wuturi ya zama na ƙarshe ba abinda aka fi so ne ij'alu ashara salatakum bil layli witra amma in da ka riga ka yi ba ka sake wani ba hanya ta biyu ita ce ka bi shi liman din yana gamawa ya yi sallama a wuturi sai ka miƙe sai ka karo daya in ka hada daya da wancan dayan ya zama me ya zama shafa'i to haka in ka zo daga baya sai ka yi wuturin ka wallahu a'lam wanda ya ce yana tambaya ne akan tururuwa an ce in har tururuwa suka dame ka ka ce musu don Allah su bar maka gida to ni na yi ta roƙonsu sun ƙi malam da ya kamata a yi musu sai ga musu abin da ake yin an roƙe su suka ƙi jin gari na farko batun maganar roƙo ba a roƙon tururuwa abin da ya zo a hadisi ake mata haka shine maciji maciji shine ake bishaka ita tururuwa kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe ta ne nahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatil an-naml annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe tururuwa ko kashe kiyashi ko kashe shazumami duk abinda ba zai cuce ka ba karka kashe shi an gane abinda annabi ya da kashe shine al-fawasik masu cutar da kai da tsera ya ce a kashe da maciji ya ce a kashe da kunama ya ce a kashe da cinnaka mai cizo wannan duk za a kashe su amma duk abinda baya cizo ba za a kashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kashi kudin zuma annamal wan nahl tunda kudin zuma ma in haka kawai ba zai je cije ka ba zaka me yasa zaka je kashi ka sai inda zaka yi ka kore su ka dedi zuma amma karka kashi an fahimta sun zo sun taru maka a jira ka tunda zaka kai abinda tun farko ma ba za su zo maka ba kai feshi akwai abuwa da yawa na sanadarin da ake fesa wanda gara da tururuwa ba za su zo maka ba to in ka baka yi ba suka zo sai ka yi dabara da zaka yi ka kore su baka kashe su ba in ya gagara shike ne ka kashe su tunda an yi wannan wurin saboda kai ne ba saboda su ba to idan ka ga cewa za su cutar da kai kaman gara in ta yawa tana iya rusa jini to wannan ana iya sa mata abin da zai kashe ta in babu yadda za ta yi ta tafi amma a yi abin da zai kore su ya yi fi akan abin da za a kashe sai ya zama dole ne ake kashewa Allahu a'lam. Yace tambayar sa ita ce idan aka tashi bayanin maza a aljanna suna zahurul ain to malam mata da zaurawa wanda suka mutu ba aure shin ubangiji ya tanadar musu da wasu mazaje ne na musamman to kun ji fa mata sun ji karatun da muka yi na aljanna sun ji an yi ta magana akan matan namiji basu je an ce mazan mace ba aljanna maza da mata dukkan za su zauna da abokan juna ne babu wanda zai zauna gauro a aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba gauruwa a aljanna kowaye tana da miji kowa kuma yana da mace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin muslim wa ma fil jannati a'zab a cikin aljanna ba gauro kuma ba gauruwa abun tambaya shine idan kana da matarka to da ita za ku je aljanna in ta cancanci aljanna kai ma ka cancanta saboda Allah madaukin sarki ya ce ulukulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al'ara'iki muttaki'un amma idan mutum ya zama zai je aljanna kuma shi gauro ne to Allah madaukin sarki ya riga ya ajiye mishi mata aljanna wanda in yaje za a zai zauna da su idan kuma mace ce ita kuma Allah madaukakin sarki zai aurar da ita Allah zai aurar da ita saboda wannan hadisin sai ga ai auren shine ni ban sani ba waye za ta aura shi ma ban sani ba amma dai duk wanda ta je aljanna tana da miji ba gauro a aljanna kuma ba gauruwa a aljanna wa za ta aura Allahu a'lam ya za a yi bikin za a yi aljanna ne ko tun kafin a shiga za a yi bikin sai shiga da auren su ko sai an shiga a yi aure su aiko da gayyata a je a cashi a yi tatul wannan duk ba mu sani ba saboda akan irin wannan akwai za ka ga abubuwa da wasu asar har ma za ka ga hadisai amma galibin irin wannan ba su inganta ba don haka duk abin da ya shafi gaibu don wanda za a yi aljanna mutum baya faɗa ya ce kaza ne sai in akwai saƙo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ba mu samu wani abin da ya inganta ba ne a iya sani na daga cikin irin wannan ne akwai hadisin da yake cikin Tabarani wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama a cikin aljanna zai auri na Maryam mahaifiyar annabi Isa kuma zai aure Asiya matar Fir'auna saboda kaga na Asiya za ta je aljanna Fir'auna kuma fa shine shugaban ƴan wuta to an ce kuma aljanna ba gauro to wa ta aura sai ka ci darajar ta ta kai ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Maryam fa ita ma haka ta zauna har ta kai darajar wa ummuhu Siddiqa amma ba sai aure ba wa za ta aura shine sai aka ce sai manzon Allah don ba wanda zai iya da nana Maryam sai Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisi da'ifi ne bai inganta ba albani ya da'afa shi a Ibnu Kathir ma ya kawo shi a cikin suratul tahrim wajen magana wa Maryam ibnata Imran sai ce da ita imra'atu fir'aun da ita Maryam ibnata wannan dukan su dai an ruwaito cewa za su auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wannan da'ifi ne, don haka Allahu a'lam me zai faru. Ya za a yi, Allah ya sa mu je sai mu ga yanda za a yi. Da zuwan da bikin wanne fi wuya? Zuwan ya fi wuya, daga baya a yi bikin. Allah ya sa mu je. Sai wannan yake cewa me addu'ar da ake dai bayan an yi kabbara kafin karatun Fatiha. Addu'ar da ake yi shine du'aul istifdah. Du'aul istifdah shine mutum ya karanta wannan subhanaka allahumma bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ko kuma allahumma ba'id baini wa baina khataayayi kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. wannan idan sallar farilla ce kin wancan kuma da farilla da nafila duk ana iya yi. mutum bai iya duk wannan bai na iya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara guda uku kawai a tirce ko subhanallah wa alhamdulillah Allahu akbar kabiran وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وانا ما دينا شكي والله أعلم شكي مالا لمن لك إزيه عند أكي بينا كراتو كوكما قوازي كواما دي وانا وأول استفلاح دلمن لما مدوك ياسي akwai bambancin addu'a ne tsakanin sallan fadila da nafila na fada. Duk wannan da suka rubuto sukan rubuta addu'a amin Allah ya amsa mana addu'o'in da kuke ba sai na karanta ba. Yace wata baiwar Allah ce ta yi zina, to ba ta yi istibra'i ba kuma ta yi aure kuma har ta haihu. To tambaya ta farko ita ce shin wannan auren nata ya yi ko bai yi ba? Tambaya ta biyu ita ce wannan ɗan nata da ta haifa yaya? Idan mace ta zo yin aure, to dole ne ta zama ana da tabbacin cewa cikinta mahaifarta a tsarkake take. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghayrihi. Duk wanda ya imani da Allah da ranar kiyama kar ya yi shuka a gonar wani. Duk matar da take da ciki kuma gonar wani sai dai a jira ta sai ta haife na wani kafin shi kuma ya zo ya aure ta. To amma malamai sai suka ce wannan shi yasa sai aka ce sunna ne yin istibra'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sa mata su yi istibra'i. Idan mutum ya sayo baiwa kafin ya take ta sai ya ce ta je ta yi jini ɗaya. An fahimta? Wannan shi ne hukuncin. To malikiya da hanabila suka ce wannan dole ne. In mace ba ta yi ba, auren bai yi ba. In kuma tana ɗauke da ciki ne ma, ta je ta haifa, to wannan ɗan ba nasa ba ne. Kuma za a raba auren. Amma hanafiya da shafi'iya suka ce a'a, istibra'in nan mustahabbi ne. Ba wajibi ba ne. Ba a taɓa jin inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta yi shi dole ba. Amma yana sa kuyangi su yi. An fahimta ko? Ko babu wani hadisi da ya fito ya ce a sa mace ta yi istibra'i. Don haka fatawar Abubakar da Umar, Allah ya ƙara zagare su, shine istibra'i ba dole ba ne. To wannan kuma ita ce masabar Abu Hanifa, ita ce masabar Imam Shafi'i. Baka ana so dai mace ta tsaya sai ta yi jini domin a tabbatar. To amma su a wurinsu ko da ba a tabbatar ba suka ce halal baya jiran haram, haram bai isa ba. Wannan abinda ta yin haram ne. To bai kamata ya yi alaƙa da aurenta da za ta yi shi kuma za a yi na halal a ce halal ya jira haram ba. Kuna fahimta? Sannan suka ce ko da mace an yi aure da ciki ne. An fahimta? Ba zai rusa wannan halal ɗin ba, domin halal Allah ne ya ce, wancan kuma shaiɗan ne ya ce. Don ka ce auren ya rushe, kana nufin shaiɗan ya yi winin ginin. Kuna gane maganarsu? Suka ce shaiɗan ya turo an mata ciki. Allah kuma ya tuno a aure ta. Sai Allah ya tuno aka aure ta bayan shaytan ya tuno an yi ciki. Sai suka ce to ku yi shiru wannan cikin tunda dai yanzu tana gidan aure ne. To wannan cikin halal din da yazo ya riga ya tserar da ya kubutar da wannan cikin. Matukar ta haife shi a gidan aure kuma ta kai wata shida a cikin gidan auren kafin ta haifu. To dan ya zama na halal kuma zai gaji uban saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash, da na gadon aure ne. Don haka tunda gadon auren ta namijinta ne, dan nasa ne, ba ruwanmu da mu tambaya ina kika samu. Suka ce ai in mace tana gidan miji, shedan ya sa ta je ta yi zina a waje, ta yi cikin shegi, ta zo ta haifa mijin bai sani ba. Ai dukkansu sun yarda da cewa dukkansu malamai ba wanda ya sabani, dan namijin ne ba na wancan mutumin bane. Kuna fahimta? To tunda wancan da ya zo bai rusa aurenta na yanzu ba, kuma duk mace ta je ta yi zina ba za a ce aurenta ya mutu ba. Laifinta yana nan, kayan nauyin da ta ɗauko yana nan, amma kuma ba zai rusa aikin Allah ba. To yaya shi da yana nan aikin Allah ya zo shi kuma ba zai rusa shi ba? Kun fahimta? Wannan shi ne masabar Abu Hanifa. Shi yasa suka ce idan mutum shedan ya sa su da shi da wata suka yi zina har ta yi ciki, aka zo za a ɗaura aure aka gane tana da ciki, kar a fasa auren, a yi auren a kan cikin. Matukar zai zama cikin kafin ta haifa zai kai wata shida, saboda mafi karancin ciki shi ne ya yi wata shida kafin a haifa. To inda ya kai wannan sai ta haifa, to ɗan halal ne kuma ɗan sani. Sai ya zama kamar da Abdullahi ɗan Abbas ya ce awwaluhu safa wa akhiruhu nika, an fara da shedan an karisa da aikin Allah. Kuna fahimta? So da wannan magana istibra'i yana da rikitarwa da yawa. Idan ka ce mace in ba ta yi istibra'i ba kuma tana da ciki ta yi aure, sai ka ce auren ya rushe, za ka ɓallo babban aiki. Idan ka ce auren ya yi, kawai sai dai ka ɗora musu tuba ga Allah, ka nuna musu mummunan laifinsu, ka razanar da su a kan lahira, amma ba maganan duniya ake yi ba. Su tuba ga Allah, kar ka ƙara, shi ma da ya karya ƙara su tuba ga Allah, su koma ga Allah. Daga baya a zama mutanen kirki, ya fi a kan ka ce a sake ɓatawa, don aka ɓata maganar zuwa mutanen kirki ba, ba ka samu ba, ka ɗauko hanya ba. Mutum yana tare da mata, sai ka ce mishi ai matarka tunda ka aure ta da ciki, wannan aure ya rushe, sai ka ce ta fita, waje zai aure ta daga baya? Sannan shi yanzu kana tsammani bayan an yi haka a Siriya to zai sake dawo ya aure ta? In ta je ta yi istibra'i zai dawo? Sannan kuma idan a baya ba a yi musu aure ba, suka je suka yi zina har ya mata ciki, yanzu da sun yi aure aka raba, daga baya kuma me zai mata kenan? Ai ba ciki kawai zai mata ba. Kana tsammani za ka iya raba su yanzu? In da suna haɗuwa a lungu yanzu, ka ajiye inda suka haɗu ba zai ɗauke ta ce ai da matarsa ce? Don haka ka buɗe ƙofar da ɓarnar za ta fi yawa, sannan ka bar ta a nan gidan ta haifi ɗan a filin yana rufe. Amma ka ce ta je ta haiku a gidansu, wannan ɗan sunansa ne? Shege ne sunan wannan yaro. Ina za ka kai shi masallaci? Za ka kawo shi? Ka san dai ba za mu karɓa ba. Asibiti za ka kai shi? Ko za ka kai shi gidan ƴan reno, waye zai karɓa? Ana fahimta? Sannan wannan yaron idan ka bar shi a haka, kana tsammani da zai zama, amma in ya tashi ya ga cewa wannan shi ne ubansa, an rufe magana daga shi da ya sani sai ita sai Allah. Ana fahimta? Shi yasa wannan magana take da ƙarfi. An fahimta? Ku ji tsoron Allah, ku yi wa ‘ya’yanku tarbiya, ku razanar da su a kan zina, kar su yi. Amma in sun riga sun yi, to ai kokari yanda za a gyara tsakaninsu da Allah, kar ku ɓata tsakaninsu da Allah, kuma ku ɓata tsakaninsu da duniya ma. Ina fata kun gane hikiman. Wani zai ce in ana wannan ai za a sa a yi sakaci ne a zinan kaza kaza, to abinda zai faru baya fa ai wannan ka sun riga sun yi ta iya da su. To ai kokarin kare zama an ɓata duniya bayan an ɓata lahira, ita lahira za a iya gyaro ta ba? In aka tuba tsakani da Allah magana ta ƙare, an gyaro ta, duniya za ta iya gyaro ta? Ba za ta iya gyaro ta ba. Don haka abin kunya ne ka ɗauko mata, in ka sa auren nan ya mutu, abun kunya ne ka dauko wa mutum, abun kunya ka dauko wa iyayensu, abun kunya ka dauko wa dan da za a haifa, abun kunya ka dauko wa musulmi, a ce ga wata yar musulma ta yi cikin shege har ta ji gidan miji ma ta fito. Da ka gara ku shiru ya bi muku alwalad lil firash wa lil akhir al hajar, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sa mu dace. Wannan ya ce wai ai wa'azi wa yan keke na fiyar, wai suna daukan mata a gefensu, wasu ma yace wai wani ma zai dauki gefe da gefe kuma yace su sa ni kaf. To ni da gaskiya ni ban taɓa ganin wannan ba, daga sai ne ana haka haba. To ko ni ba na gargane ne, wai suna gani sai a dauki mata a nan gefe da gefe shi kuma yana tsakiya in ana biki shi ne suke haka. To baya kuma sai a dautuwa in ya cika ne bayan ya sa za a yi haka, o ta cika ne idan akwai lalura. Aka yi haka to babu laifi, domin ya gani na babu bambanci tsakanin wanda ta zauna a gefen dan keke napep da wanda ta zauna a bayan dan acaba. Wannan da ta zauna a gefen haramun ne, bayan dan acaba ma haramun ne. Amma kunya da cewa lalura tana iya sa dan acaba ya goyi mace. In ta rasa abun hawa, ka ga ba za ta ci tafiya da kafa abinda ba za ta iya ba, in ta ga za ta yi dare akwai hatsari dole za ta hawa a caɓa, to shi ma wannan za ta iya hawa in irin wannan laluran ne. Za a je asibiti ana sauri, nan ba a maganan ina za a hau, sai a iya a goye ta ma a tsora ta a ka a tafi da ita. Kuna fahimta? To irin wannan idan wannan ita ta sani tsakaninta da Allah in lalura ce, shi dan a caɓan da zai ɗauke ta ko mai a daidaita sahu ya sani idan lalura ce, in ya kai lalura ya halatta. Kuna fahimta ta da kyau? So da ni a fahimta ta wani fa'ata wa fiƙihu ne, ana wa fiƙihu ne, gara wanda zai ɗauki mace yana ɗan adirin ta sahu ta zauna a gefensa a kan ɗan a caɓan da zai ɗauki mace a baya ta zauna a bayansa. Inda za ka suranto abinda na suranto za ka ke gara wannan. So da duk mace da za ta hau mashin sai ta naɗe, dole sai wani abu na abun kafanta da ƙaurinta ya bayyana, amma wanda ta zauna a daidai ta sahu ba zai bayyana ba. Sannan wanda ta zauna a daidai ta sahu za ta iya zama a gefe ya matsa, ba dole sai ya taɓa ta ba, amma ba yanda za a yi mai mashin ya goye ta. Inda irin wannan mashin ɗin ne da yanda wayannan matasan nake gani suke yi da irin wannan burkin da ake taka kuma ka ce ba zai taɓa ta ba, amma wannan ko ya taka burkinsa ba abin da zai sa dole sai ta taɓa shi. Baka idan lalura da za ta iya sa a hau babur ta faru shikenan, kar ku dauka cewa addini yana da tsananin da ko akwai lalura mace ba za ta hau abun hawan namiji ba. Mace za ta iya hawa a daidaita sahu, za ta iya hawa keke a goye ta a kariya, kai za ta iya hawa bayan mutum ma. Yanzu mutane sun zo sun fadi sai suka yi accident, ana kokarin a cicciɓi, yanzu wata ta fadi a tsakiyar titi tana fatuwa kuma ta yi tsiraici, sai ka ganta yakan rufe idonka kana inna lillahi, kuma ga wani mai mota yana zuwa sai zai buge ta, sai ka je ka cicciɓe ta. Ku gane cewa bambancin lalura, in ana irin wannan laluran ba a ma tuna batun tsiraici, ba a tuna batun an taɓa jikin mace ko namiji. Wannan shi ya halatta wa likitoci da nasa su rinka taɓa mutane, su taɓa namiji, su taɓa mace, su taɓa namiji. To kai ma irin haka ne ya halatta, in ka ga mutane suna buƙatar taimako wannan ba laifi ba ne. Haka Imam Nawawi ya sa babi cewa ya halatta a goyi mace akan abun hawa idan ta gaji, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai bada lif wa Nana Asma'u da ya ganta yace mata zai goye ta akan raƙuminsa, ta gaji ta wahala, sai yace mata ta zo ya bata lif, tace a ai kai kusa za ta karasa. Sai aka ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai yi haka, ya nuna cewa ya halatta idan mace ta shiga cikin tsanani na wahala. Tausayi na Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Nana Aisha tace jikinsa bai taba jikin wata mace ba a duniya in ba matarsa ba, koda wajen mubaya'a ne baya taba hannunsu, amma saboda tausayinsa ga mace da ya ganta irin wannan hali yace ta zo ya goye ta akan rakuminsa. To kaga lalura in ta kai irin wannan kowane matashi ana iya kaiwa. Ina fata an fahimci wannan, saboda wannan da ga muku ne, wata rana ina Malaysia muna makaranta, sai ga wata baiwar Allah tana gaban mu, an yi ruwa saboda ana yawan ruwa kuma wurin yana da wa irin wannan wuri mai santsin nan, kawai sai ta zame dim sai ta fadi ko motsi ba ta yi. Kuma ga duk waɗanda suke wurin dukansu maza ne, ta faɗi ta yi shiru haka yanzu tana buƙatar agajin gaggawa a ɗauke ta a kai ta clinic ya za a yi a lokacin sai waɗansu suna kakkaucewa suna a na ce ku ɗaga ta suka ce malam Balarabe ya ce ba na ce Balarabe ya nome ne ai ba wani maganar wannan yanzu halin da take ciki ai yanzu za ka zama kamar wani ƙaramin likita ne in aka kawo likita abu yana tsaye yana duba cewa nan bace ko namiji ne to ana irin wannan kuskuren an taɓa yin wani accident kwanakin baya a can a bakin kasuwa wata mace ta faɗi aka rasa wanda za su zo su ɗaga ta daga wurin wasu mai da ita gefe wai ana neman mata su zo su ɗaga ta wannan rashin hankali ne ina fata a fahimta in ana babin larura ba a kirga wannan don haka masu a daidaita sauwa mu akwai larura ku yi idan babu larura ku ji tsoron Allah ku daina ɗaukan mata sai dai a inda ya dace ku ɗauke su wannan gefe da gefen na namiji ɗan uwanka ne amma baya shi ne inda za a sa mata ba abin da ya sa ma aka kawo a daidaita sauwa kenan ba saboda su daina hawa mashin sai kuma yanzu ka kasa gane wannan fikihun kuma ka zo ka kawo ta ka ajiye a nan to shi nan a maganarsa ya ce matan ne ma suke so a ɗauke su don su za su sa niqab don suna so a ɗauke su a nan gefen to kaga wannan ya dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ya fi kyau ɗaukawa ita ta fi kyau a ɗauke ta tana zuwa ko bayan ba kuwa ba ita ma sai ta zauna a nan gefen to kaga wannan kan ina ji dama ba wani wuri take so a kai ta ba Allah ya kyauta wanda ya ce ya yi niyyar zai yi sadaka wa mahaifansa da kansa zai iya dunkula kuɗi waje guda sai ba wa mutum ɗaya kamar 500 sai ce ai kamar 1000 sai ce babansa 500 mamansa 500 sai bayar tare ya halatta mana ba da zuwa kai magana akan raba niyya guda uku ko 500 din kace ka bayar ne saboda mahaifanka shikenan Allah ya san da za a raba a basu yace shi ne ya rantsuwa saboda Allah akan ba zai je wani wuri ba yau sai gobe ko jibi sai kuma ɗan uwansa suka tilasta shi akan sai ya je sai ya yi kafara ya danganta idan dai ka yi rantsuwa har cikin zuciyarka ne kuma aka tilasta ka idan tilastawa irin wanda ake nufin tilastawa ne an saka dole ne to wannan babu kafara akan ka amma idan tilashin bai kai yanda ya kai tilashi ba to wannan sai ka yi kafara an fahimta yawa idan dai an tilasta ka wanda tilastawar ta kai yanda zai zama ka zama mutar to wannan babu komai akan ka amma in ba wannan ba to kar ka fake da su kawai ka je abinka daga baya ka yi kafara sannan ku sani da cewa fa fasa rantsuwa ba laifi ba ne na rantse ba zan je wuri kaza ba sai kuma ka fata ka je ai ba kai laifi ba ku gane wannan maganar ka ƙin kafara shi ne laifi ko kuma ka ƙin abu mai kyau idan ka rantse za ka yi abu ko ba za ka yi ba to ko dai zama mai kyau ne ko mara kyau idan abin da ka ce ba za ka yi ba mai kyau ne to ka fata rantsuwan ka yi mai kyau ɗin shi ya fi maka lada idan abin da ka ce sai ka yi mara kyau ne ka fata rantsuwan kar ka yi shi ne ya fi maka ina fata an fahimci wannan da kyau yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka yake sai ya yi rantsuwa in ya ga daga baya abin da ya kishiyar hakan shi ya fi alheri sai ya fata rantsuwar ta sai daga baya ya kafara haka ake ya ce yana da yaro mai suna Abdulmalik amma ana kiransa Malik ya halatta ya halatta ai Malik ya halatta a ce Malik ko sannan kuma a ce Malik shi ma ya halatta babu laifi yana ɗaya daga cikin sunayen Allah da suke zama mushtaraka ana iya sawa ɗaya mutum ko wani daga cikin bayin Allah an fahimta ai Al-Aliyu sunan Allah ne kuma ana sawa mutum suna Ali Malik sunan Allah ne kuma ana sawa mutum suna Malik Ar-Rahim sunan Allah ne ana iya cewa mutum Rahim sunayen da ba a sa wani shine Allah Ar-Rahman Ar-Razzaq Al-Khaliq irin waɗannan su ne waɗanda ba za a taɓa sa wani ba amma sauran suna da sauƙi Allah Al-Basiru ka sa wani suna Basir Allah As-Sami'u ka sa wani suna Sami' wannan duk ba laifi ba ne ya ce malam a kan dukiyar gwamnati ka ce kowa yana da kasonsa a ciki to ya halatta idan mutum ya samu dama sai ya ɗibi nashi ya halatta sai ɗebi naka idan aka zo biyan albashi, sai ɗebi naka idan aka zo allowance, sai ɗebi naka idan ya wani aiki wanda za a biya shi, wani ai duka naka ne ko? To wannan ya halatta ki ba. Amma duk abin da ba wannan ba to ba nata bane na wani ne. Kuma jiya na ce muku haramun ne taɓa kayan wani. An fahimta? Duk wanda yake aikin gwamnati ai akwai nasa a ciki, wannan nasan sunansa albashi. Ko akwai ma'aikacin gwamnatin da bai da albashi ne, to ai shi ne nasa. Amma bayan ka ci albashi, ka ci allowance, ka ci duk abubuwan da aka ce gwamnati ta keɓe maka, kuma ka ƙara wani abu, to wannan duk abin da ka ƙara kana ƙara wa kanka wuta ne. Ya ce wai shin ratsayin alkur'ani da ake wajen rantsuwa ko da a ce fanko ne ba asalin qur'anin ba na gaskiya ba ne, to ya matsayin wannan rantsuwar? Indai an rantse kawai an rantse, kana so in halarta cin hanci ne saboda an zo ba a ratsayin qur'ani ba? Ai cin hanci ya haramta ba wai don saboda an rantse ba ne, ko baka rantse ba ka san ya haramta? Ina fata kun fahimta. Da haka ko ba a yi rantsuwan ba kwata-kwata, ko kuma an yi rantsuwan ka ƙi ka riƙe qur'anin, shi ne sai a ce rantsuwa ba za ta kama ka ba? Ko kai tauriya, ba a yin tauriya a wurin rantsuwa, sai ka kauce wa rantsuwan ka faɗi wani abu daban, wannan duk bai hana ka ba, sai Allah ya shaƙe ka. In dai ka ci kuɗin haramun kawai ka ci haram, Allah ya tsare ni. Wannan ya ce wani ne yau da wata maraimiya ‘yar shekara 13 ya yi zina da ita, kuma daga baya yanzu ya zo ya tuba tana ta da na sani. Yanzu zai je ya ce ba zai yi je samu iyayenta ya ba su haƙuri ba, yanzu zai je neme ta ne ita ko sai ta girma ya je ba ta haƙuri? A ba wani maganar ba da haƙuri a nan, za ka tuba ga Allah ne a kan ƙazantar da ka ɗauka, ka kuma yi ta addu'a kana istighfari a kan Allah ya shirya da kai kar ka ƙara, ita ma ka mata addu'a. Amma kar ka sake ganin ko idonta, wani maganar ka je ka ba ta haƙuri, sai ka je ba ta haƙuri kuma daga baya ka je ka sake ko? Wani maganar ba da haƙuri. Zina tana cikin laifin da mutum ya yi tsakanin shi da Allah ne, ba haƙƙin wani ba ne a ciki. Shi yasa ko da matar aure mutum ya yi zina ba zai ce zai je ba wa mijinta haƙuri ba. Ka gwada ka gani in ba ka da hankali. Haramun ne kawai, kar ka gwada tun farko balle ma ka zo kana irin wannan tambaya. Kar ma ka gwada, kar ma a fara. In kuma dalili ya sa kun yi ƙabance da shaitan ka yi, to wannan sai ka tuba tsakanin kai da Allah. Amma batun ka nemi wani dogon abin nan kuma wannan neman jan zance ne. Ba batun ka yi magana da ita ko ka yi magana da iyayenta ko magana da wane ne. In ka tuba tsakanin ka da Allah ya wuce insha Allah. Mutumin da yake a caɓa sai ya ɗauki mace a babur ɗinsa, sai hijabinta ya shiga cikin sarƙa, sakamakon haka ya shaƙe ta har ta mutu. Shin akwai kafara a kansa? Akwai kafara a kansa idan yana da wani abin da ya bada gudumawa wajen yadda hijabin ya shiga. Gudunsa ne ya sa ya yi wani mummunan kwana ne tara gana abin ya shiga, ya yi aloba da ita ne, ya ga abin ne bai gaya mata ba, da sauransu. Kaga wannan ya bada gudumawa, sai abin ya shaƙe ta, sai ta mutu, kuma shi yake tafiya da ita. To wannan sai ya yi, to wannan ba kafara ba, hadda diya. Amma idan mutum bai sani ba, ita ce ko ya gaya mata sai ta yi sakaci, ta zauna kawai ta sake ba sai je shiga, to wannan ba ruwansa. In ta mutu Allah ya ji kanta, ba komai a kanta. An fahimta? Mace ce ta saba yin jinin al'ada kwana 6, amma wannan karon ya zo mata sai kwana 3. Bayan ta yi tsarki sai ya sake dawo mata, ya sake ɗaukewa, sannan ya sake dawa, yana ta yi. Irin wannan duka idan mace ta saba kuma kwanakin al'adanta ba su ƙare ba, za ta yi ta tattara su ne. Duk lokacin da ta ga jini yana cikin al'ada, in ya ɗauke, in dai alamun ɗaukewa na haila sun tabbata, sai ta yi sallah. In ya sake dawowa ta sake komawa haila, in ya sake ɗauke ta sake komawa tsarki, har yanzu ya ƙare gaba ɗaya. Ina fata an gane wannan. Idan tana azumi ne, ta ga ya ɗaɗɗigo azumi ya kare. In ya ɗauke kuma sallan da za a yi na gaba ta yi har da shi, azumin gobe a yi da shi, in ya sake zuwa ya karya, shi ke nan za ta yi ta yi har daga baya zai cika. Allahu a'lam. tace wannan kuma ta saba jini kwana biyar kuma sai zarce ya wuce ya je kwana takwas ai ana iya samun ƙarin girma a haila ana ƙara samun kuma demotion in kika samu ƙarin girma ya karu shikenan matukar za ki rinka dubawa ki ga daidai da irin yadda kika saba gani ne yana iya kwana kaza ya ƙara yin gaba matukar cikin kwanakin al'adar ki ne to wannan babu abin nan amma in ya canza kin ga alamar canzawansa bayan kwanakin da ya saba miki to wannan kina gama kwanakin ki kawai sai ki yi wanka sauran kuma ba haila bane menene hukuncin karya azumi da karya alkawari wanne ne yafi kowanne ma yafi ai kana so in ga maka ɗaya yafi ɗaya sai kai ɗayan kenan dukan su sun fi kowanne mummuna ne da karya alkawari da karya azumi duk haramun wanda yace a fassara masa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi ka samu tafsirin wani malami mana wanda aka riga aka zo wurin yafi maka sauki Allah yana cewa ne zaka iya fakanta wanda aka fada a baya shine kafiri wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala lillahi andadan Allah yana magana akan kafiri wanda yake shirka da Allah sai Allah ce amman huwa qanitun zaka iya hada shi da wanda yake da'a wa Allah ana al-layli a cikin dare sajidan wa qa'iman yana sujada yana tsayuwa yana ta sallah yahzaru al-akhirah yana tsoron lahira wa yarju rahmat rabbi yana kuma kwadayin rahama ta samun aljanna an gane ko kul hasbi Allah kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah ce shin zaka hada wanda ya sani da wanda bai sani ba inna ma tadhakkaru ulul albab ba kowa ke wa asuwa ba sai ma abota hankula shin ya lata mafi ya ci kayan gadon ƴaƴan shi wanda maman su ta rasu ta bar musu ko kuma yayi kyauta da kayan duk kayan da na ubansa ne ai anta maluka li ajika kai fi dan ma balle dukiyan da dan da dukiyan wanne fi tsada dan na waye hawa cikin samana kare amma na taba karanta muku a karatun bara yanda ka'idoji suke akan wannan fadan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya nufin cewa danka yana da kuɗi sai ka handame duka kai ka cinye idan kai mabukaci ne danka kuma yana da wadata to zaka iya diba dukiyar sa ba sai ka tambaye shi ba amma idan kai mabukaci shi ma mabukaci to sai dai kai falya akul bil ma'ruf ka ce da dai rika dan san maka na fata an gane amma dai don babanka ya taba kayan ka baraka zo kana gunaguni kana sai ai kayan da aka bar maka gado bane baba ya wuce wannan shi ko baba ya rike girman sa kare ji wannan hadisin kuma ya ce dan sai yana cikin gida ya gina ya ce fita a gidan nan dan shiga dan ya sabon aure ko na aure ba ai biki ba yace watan su sun ce ya tabbata a sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wace wasu surori ne annabi yake karantawa a shafa'i da mutum yana karanta sabbihi isma rabbikal a'la da qul ya ayyuhal kafirun a shafa'i sannan a wutar yankin ya karanta kul huwa allahu ahad shi ne ya tabbata a cikin bukhari da muslim amma ya inganta cikin sunan kuma karawa da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas amma wanda ya fi inganci shi ne kul huwa allahu ahad wannan shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa mutum zai iya sawa a rubuta masa suratul fatiha ya wanke ya sha ko kuma ya ɗibi ruwa a kofi ya yi tofi a ciki ya sha duk ya halatta a rubuta maka ko kai ka rubuta ka wanke ka sha duk wannan alqur'anin Allah shifa'un ne wa rahmatul lil mu'minin amma wanda yafi shine mutum ya karanta ya tofa daga shi sai ya tofa a cikin ruwa mutum ya karanta a hannunsa ya sa a wurin ya shafa ko ya taba sai ko mutum ya sa a ruwa ya tofa ya sha in abun ya kai a rubuta ana iya rubuta shekul islam bin taimiyya ce rubuta alqur'ani a sha ya halatta amma matsalar ita ce mu a yanzu yawanci ba qur'anin ake rubutawa ba in ka bude wannan kofar da a rubuta wa mutum la haula ne ya sha duk wanda ya sha la haula kuma ya sha hadisi ne ba qur'ani ba don babu la haula a qur'ani yawwa yace wani lokaci zaka ga kana zaune ko kana sallah sai tunanin abubuwa daban-daban yana zuwa maka mai kyau ko mara kyau kuma baka aikatawa a zuciya ne yake kawo maka wannan babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna la tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha duk abin da mutum yake tadi a ransa malam ta sallam auta amal matukar mutum bai yi magana ba kuma bai yi aiki ba to wannan Allah ya yafe shi idan ka tuna mummuna sai kai kokari ka yanke shi idan ka tuna kyakkyawa sai kai kokari ka dora akai amma dai tunawa zalla baya sa a samu lada baya sa a samu zunubi har sai an aikata ko kuma an yi yunkurin aikatawa idan kai yunkurin aikata mai kyau baka samu dama ba za a baka lada in kai yunkurin aikata mummuna baka samu lada ba za a rubuta maka laifi ai baka samu dama ba za a rubuta maka laifi idan dai inda ka samu damar da sai kai an fahimta ko saboda haka mutum sai ya kula da abin da zuciya ke iya yi to ina tsammani tambayoyin da yanzu dai suke hannuna kenan kuma na amsa su saka anan ne in Allah ya so ya yarda za mu dakata sai Allah kai mu gobe da yardar Allah za mu ci gaba kamar yadda muka saba bayan sallar isha'i karfe 9 ba mamaki kuma idan Allah ya mu sati mai zuwa za mu rufe karatun ku sa tsammanin za mu rufe daga tsakanin Laraba 26 kenan ko ranar Alhamis 27 ko kuma in naga za mu iya mu kai ranar Juma'a 28 amma dai a tsakanin waɗannan gurgurdon yadda na ga karatun ya ja gurgurdon kuma yadda wani uzurin bai zo ya ja ni ba in Allah ya yarda muna iya kaiwa har lokacin in kuma ba mu kai ba tsakanin dai 26 insha Allahu zuwa sama muna fatan mu kammala abinda muka yi mai kyau Allah ya ba mu lada wanda muka yi ba daidai ba Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.